America, a Washington, D.C. Assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau ma 23 ga watan Disamba na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan satan jarirai.
Kwanan nan a wata jiha ta Arewa an samu wata matar da aka ce ta je wani gida kamar da sunan bakunta kan nan daga ita uwar gidan ciwar wala ka mikilwa ta je ta dawo ta samu ciwar ba jaririnta an dauke an tafi da shi.
Kwan Allah Madina kin taba jin irin wannan
ke dai Amina ai abun dai sai dai du'a'i. To jama'a dai muna tafi da ƙarin bayani kan wannan batu.
A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya gayyato mana baki a zauren muhawarar mu akan wannan batu.
Sannan kuma yau za mu tuna baya lokacin da Baraka Bashir ta jiyo mana bayanai na karin magana.
Har ila yau muna tafi da kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku daga shafin mu na Twitter.
Sai ku yi ta zo mu domin jin duk wannan a cikin shirin
yau da gobe. To jama'a za mu fara da rikawa jihar Abuja inda wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da wasu manyan baki da ya gayyato mana a zauren namu a yau.
Wanda a yau za mu magana ne akan batun satan jarire. Najeriya dai ta yi kaurin suna wurin satar mutane a babanan da kuma satan yara wanda kuma a halin yanzu matsalar satan jarirai ke neman samun gindin zama a sassan kasar daban-daban. A zoran namu ne ina tare da manyan baki guda biyu wato Sabo Imamu Gashiwa da kuma Alhassan Shaibu wanda aka fi sani da minister. Sabo Imam in zan fara daga gare ka. A babanan ana yawan samun matsalar satan jarirai musamman daga wato a sassa daban-daban na kasar. Kai ya kake kallon wannan matsala ne a gabaɗinta?
To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka sani matsaloli a Najeriya daga wannan babi sai wannan babi. Magana sata jarirai da ma can kusan ana yin sa a kudancin kasar nan dan hatta kai suna kebe gidaje a tara mata kilakai a ringa nemo hayar maza wanda za su ringa kwana da su ai ciki a rene shi domin a saida shi. Wannan abu ne ma a rufi mun sani kuma ana yi. To amma sabon abu ne a gurin musamman a jihohin Arewa nan musamman arewacin Arewa harkar jariran nan sabon abu ne. To amma banda na fuskanci Najeriya wato kusan sannan dama ne yana cuɗana hagu. Wato akwai irin ɗabi'u wanda da babu su a arewacin Najeriya a kudanci muke ji. To yanzu kusan arewacin Najeriya ake yi har yanzu muna so mu fi ƴan kudun ma iyawa. Haka su ma mutanen kuda ko su ɗabi'u wanda ba nasu bane na mutanen arewa ne. To su ma sannan a hankali lokaci suna a rassu kuma su iyasa su goge har su fi mutanen arewa iyawa.
Sabo idan ka ce ɗabi'u yanzu kamar wannan ɗabi'ar satan jarirai kamar ɗabi'a ce mai kyau kenan ko me kake nufi?
To ai ɗabi'a sunanta ko ce ɗabi'a duk da ba ɗabi'a bane mai kyau amma duk abin da aka saba ana yin shi a wani guri wanda kamar yanzu a kudu an ce an sa jariri ba ma mai gani an yi wani abin sabon abu domin guri ne da dama sun saba yin sa. Inka kula ba su iya barin yaransu saka kamar yanda kusan arewa mutane suke barin ƴaƴansu a waje suna barata-barata suna tallace-tallace suna wane ne ba kula a arewa. Ai da zaman lafiyan ba a yi ne arewan ya kawo ake yi. To yanzu mutanen kudu ai su saba ba saboda dama gudun wani abubuwan amma mu yanzu da ya zo mana ai kaga muna mamakin abin da ya faru. Amma wani abu da yake faruwa tabbas ya so mu faruwa kuma idan gwamnati ba ta taka wani muhimmiyar rawa ba da kuma mu iyayen ƴaƴa da mazauna yankunan mu to ko wannan abu zai dinga ci gaba wanda ina tabbatar maka in yazo arewa aka saba to ina jin sai ana yin safe da yanda ake a kudancin kasar.
Alhassan Shago ina dawo daga gare ka. Dade mun san cewa matsalar satan jarirai yana faruwa ne ko a ce a asibiti in an yi aihuwa a ce jaririn ya mutu ko wani abu mai kama da haka sai kai ana samun bayanan cewa ana canza jaririn a dauke mai rai a zo a ajiye a wanda danta ya rasu a dauko kuma mara rai a kai wancan wanda danta bai rasu ba ana dan samun wannan matsala a wasu daga cikin asibitoci amma bayan wannan kuma yanzu kwanan nan a wata jiha ta arewa an samu wata matar da aka ce ta je wani gida kamar da sunan bakunta kan nan daga ita uwar gidan cewa bala ka mikilwa ta je ta dawo ta samu cewa ba jaririn ta an dauke an tafi da shi irin wannan matsala kuma na ƙara kankama a tunaninka me ke kawo haka
to jama'a assalamu alaikum sunana Al-Hassan Shaibu minister ni kama abin da nake gani yana kawo haka na farko dai akwai sakaci saboda duyan da kake a rayuwa ya kamata ka san kai ciwon ka ake tunda Allah da ya halice ka bai barka kawai haka ba sakaka kawai ka kama abin da kake ko ba haka bane ya kamata a ce duk mutumin da zakai mu'amala da shi irin wannan abubuwa abin da yasa yake faruwa ka san wane ne shi na farko kenan na biyu kuma irin sakacin da ake samu da yayaye da mata da sauran iyaye a ƙasa da kuma gwamnati da ta zuba wa mutane ido wannan shine yake kawo irin wannan masifa a doron ƙasa ba dan komai ba ita gwamnati uwar kowa ce duk mutumin da yayi abu ba daidai ba in gwamnati ta gani ta tsawatar mar dole ya dakata in ko bai dakata ba to gwamnati za ta dauki mataki a kai shi saboda haka ni abin da nake ganin shawara da zan bayar a nan gurin shine ina kiran gwamnati ta ja kunnan ta sa ido akan wannan abubuwan da gida da waje duk abin da ya faru in aka kama mutum a mara hukuncin da in wani ya gani shi ma ba zai kara ba ni abin da zan iya faɗa kenan akan wannan
Alhaji Sabo Imam idan muka duba nau'o'i na aikata miyagun laifuka ka dauki garkuwa da mutane wanda ya kaurin suna an sani cewa duk waɗanda suke sa kansu cikin harkallar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa kuɗin suke nema to amma kana ga menene takamaiman yake sa su daga cikin mutane suke fansama cikin ayyukan satin jarire din nan ne
wato su ma dai kamar hakan ne mafi yawan hatsata jariran abu biyu ne na farko kungiyoyin matsafa na biyu wannan harkar kuɗi tunda akwai wannan al'ada su ce dillancin siye da sayar da jarirai wasu dan a yi tsafi wasu kuma akwai wanda suke da bukatar yaran ba su da yara suna saya amma dai mafi yawan wa'incin kungiyoyin tsafe-tsafen gaskiya su suka fi tasiri da harkar sata jarirai na ga maka wannan abu ya jima fa ana yin sa a kudancin ƙasar nan mu ne yanzu ya shigo mana sabon abu kuma wajibi ne hukuma da su da mu iyayen yaya da kuma mutanen gari mu taru mu ba da goyon baya a yaƙi wannan al'amari domin idan ba a yaƙi wannan al'amari bai ci gaba ina tabbatar maka fa to wannan abin zai sa gabaki ɗaya amana da aminci zai zamanta cewa mutane zai zamanto babu domin kuma idan aka ce ƙasa aka ce babu amana babu nutsuwar da za a iya zama a nutsu da juna to kaga rayuwa ta wahalta kenan kusan abubuwan da ake neman da goma ko na ayyuka ko na kasuwanci ko na sayar da
Alhaji Sabo shi Al-Hassan Shaibu ya magana akan bangaren gwamnati ta dauki mataki kai kuma yanzu kana cewa mu mutane misali su da dukkan jama'a tunda ka san jariri ai shi ba kafa ne da shi ba balle ce an bar shi na gararan ba akan tituna to me matakin da su mutane ya kamata su dauka kenan tunda jariri da ai ba yawo yake yi ba
tabbas akwai mataki da mutane su dauka game da yanzu ka zo nan a cikin garin Abuja zaka ga ganin mata da goyo suna bi gida-gida kwaroro-kwaroro suna bara suna maula misali kuma fiye wasu makan tituna suke kwana wasu a kasan gadoji suke kwana wato dai babu wani tanadi da suka yi wa kansu kuma babu tanadi da hukuma ta musu to kaga irin masu wannan harkar shi yafi sauki su zo guri ma da makami inda ake kwace kuɗi ko wayar mutum a kwace jaririn hannun uwarsa na ɗaya kenan na biyu mu'amala ta zamantakewa irin tamu ta in kana anguwa kusan kowa ya nutsu da kowa zai ka shiga gidan ya matsalan matasa da mata zaka a anguwa kusan wannan yana shiga gidan wannan zai yana shiga gidan wannan akwai amana da aminci wannan a gurin mutanen kudu ai babu na taɓa zuwa wata jihar a cikin jihohin kudu da na shiga gidan muna hira karfe 4 ya aka saka ce kofa duk shiga yin gangan kwakwasa mun alleko sai a rufe na ce mai ke faruwa na ce an munan garin ba irin arewa bane nan sai mutum ya zo maka da layin da'awa ma da littafin sa na mai da'awa ne shi sai ka bude kofa zai maka da fitar da fistule maka fashi ko maka sata kaga sabon abu ne a guna duk da na zuwa nan gari yana ke gani abin anya zai yi to sai sa da hankali ga himwa a lokacin Najeriya yanzu an so mu irin wannan to saboda haka wajibi ne da abin da ya shigo a nan Abuja ma ana yi sai ya zamanto a da Abuja nan muna yawo awa 24 a garin nan ni na san lokacin ke garin awa 24 karfe 2 karfe 3 zan fito banda mota in tarar da mutane inda inke so yo a cikin mota ma kana waya a san tare idan ana warta wayar ka in ka bu kuma ka bi wannan yan wartan waya ka shiga cikin duhuwa sai suka shekako su raunata ka a nan garin Abuja ba ko ina ba to yaya a sauran jihohi ko a sauran kabila gurin da suka yi nisa da hukuma saboda haka wajibi ne su mutanen gari ba su bada goyon baya a daina yadda da mutumin da ba a san shi waye bane na dai kenan na biyun wani abu ya faru a daina boyewa na kumbiya sanar da hukuma ita hukuma ta yi kokari ta dauki mataki da kai gaban hukunci akwai kotu a hukunta duk ran da aka hukunta mutum 1 2 3 in na dauri ne aka daure in na kisa ne aka kashe in na ladabtarwa ne aka ladabtar to zai zama gani ga wani ya isa wani tsoron Allah wannan abu zai za taka masa birki amma wani yayi ya sha wani yayi ya sha to ina tabbatar maka mutane za su dauki wannan abin sana'a hanyar samun dukiya a duniya a tana
sauraro har ila yau dai muna tattaunawa ne akan matsalar satar jarirai da ke ƙara kamari a ƙasashen mu ga ci gaban zauren da Hassan Maina Kaina ya jagoranta
a lasan shabu idan muka duba irin wato hada-hada tsakanin al'ummar mu haka abu da shafi shi'anin kaman gidan biki ko gidan suna ko kuma zamantakewa na yau da kullum menene wanda ake ne wanda ba daidai ba wanda kake ganin kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke bada kofa wurin samun damar satin jariran nan
eh gaskiya akwai da yawa saboda shi biki in aka hada biki da wanda ka gayyata wani lokacin da wanda baka gayyata ma duk zaka gansu a gurin yawanci kuma wani bikin daman wasu suna zuwa ne suna labewa da guzuma suna harbin karsana mutum zai zo cikin biki ko kuna bikin ku kun zo bikin ku ba kuke shiryawa ko kun zo ne tsakanin ku da Allah to amma akwai wasu miyagu da za su shigo su kuma akwai wani abu da ya kawo su daban saboda menene saboda wayannan su ne bata gari to amma ba komai bane yake kawowa haka abin dalili ne yake kawowa hakan shine rashin tsaro ne yake kawowa haka duk magana akan da ake magana duk akan tsaro ne duk wani abu da ka gani Alhaji Hassan rashin tsaro ne na farko akwai rashin arrangement ka gayyaci mutum baka gayyaci mutum ba ma ya zo sannan kuma kai da ka gayyaci mutane baka da mutanen da za su tantance maka mutanen da ka gayyata sannan kuma kowa shigowa gurin yake wani ma
eh yasa naga kaman a garin nan idan yan boko suna biki sai a ce in duk wanda zai shiga ba sai wanda aka gayyata kadai
eh haka ne gaskiya ne to kuma duk wanda za su ce duk wanda zai shiga sai wanda aka gayyata kadai amma wani lokacin kuma duk da haka din sai an sami wani ya shiga
wanda ba
a gayyata ba
gayyar sodi
kuma ba komai bane yake kawo haka san zuciya ne yake kawo haka saboda me in zaka dauko mai gadi ka ajje shi a bakin kofa a matsayin shi ma a barhi a matsayin security ba wai wannan mai gadi naka ne ko da gida ko da wani abu haka dai wanda ake wannan kakawai ka je ka ce da Allah an kowa yazo kare shiga sai wanda ya nuna maka compliment card din nan to a haka din ka bar shi din a gurin shi ma kana bashi wani abu in kana so ka shiga ko kuma in ka cika mar ido ko kuma dai kamar da wata gaisuwa da sauran kawai sai baka hanya ka shige kaga kenan babu tsari kenan to rayin tsari kai da gindi muna zaune ne kai da gindi ba mu san ina muka dosa ba
wato muna zama ƴan
mulki muna zama kai da gindi ba mu san ina muka dosa
kowa da inda sa gaban sa
shi ne yake faru
Alhaji Sabuwa kalma ɗaya ko biyu misali tsakanin hukuma da al'umma wane ne wanda nauyin shawo kan wannan matsala yafi rataya a wuyan sa ne
magana gaskiya kowa san gaskiya hukuma ita ce tafi nauyin kare dukiyar mutane da rayukansu da samun walwalar su to amma duk da haka ita ma hukuma akwai abin da sai mutanen gari sun tallafa mata ta iya don ba zai yiwu ba ita hukuma ce kunnanta yana kowane guri kafata sila kowane guri akwai gurin da sila da nesa da hukuma mutanen gari ne ma lokacin su kama mai laifi tukuna su danka shi a hannun hukuma kuma hukuma ta nemi su ba da shaida su ba da haida tukuna hukuma ta dauki mataki akai wannan wajibi ne tunda ko a nan birane hukumar akwai gurin da bata isa ta kai hannunta ba sai da tallafin mutanen anguwa ko da mutanen gari to barantana kuma a kauyuka da karkara da sauran gurare lunguna inda hukumar take da nesa da jama'a to amma wajibi ne idan hukuma irin wannan abin ya faru aka kawo aka danka mata ta taka wata rawa wanda zai zama gani da wani ya isa wani tsoron Allah to in an hukunta mutum an ga irin matsalar da ya samu to tabbas zai zama an kiyaye gaba ba za a wani ba zai ƙara sha'awa aiwatar da wani abu ba ba zan manta ba cikin kudancin Najeriya akwai wani gwamna da ya bar mulki tsora sa TV ya bar mulki akwai yan fashi da makami da yan ta'adda wanda aka yanke musu hukuncin kisa sama da mutum 28 kafin ya tafi a sa TV ne ya sa hannu aka zartar musu da hukunci kun yi garantin bil'adama suna ta surutu suna ta maganganu marasu daɗi ni ina cikin wannan na fito har a media nace na gode abin da wannan ya zama darasi a gare su cewa duk wanda ya taka doka aka yanke masa da hukunci gwamnati jiha zai sa hannu a hukunta shi zai zama darasi amma mun ga hira a jahohiyata a jahohinmu akwai mutane suka zartar da hukuncin kisa suka kashe mutane ko tace a kashe su amma gwamnatin har suka ba mulki suka sa hannu a zartar da hukuncin kisa akan waɗannan mutane to a haye kaga idan wani ya kashe shekara 1 biyu ya fito yana yawo wani mai yayi to zai zama darasin cewa ko nayi ba abin da zai faru dan ga wani yayi ba abin da ya faru da shi amma wani yayi azartar masa da hukunci wani yayi azartar masa da hukunci to ina tambaya fa ka duk dan adam yana sa rayuwarsa zai kiyaye gaba kuma zaka ga abin an dakile shi
minista a gurguje kuma a karshe a kalmar ta karshe kai irin mahangarka ya za a yi ne a shawo kan wannan matsala na satin jarire
akwai inda za a shawo shi duk maganar nan guda daya ce ai mallam Hassan shi duk wanda ya bar gaskiya ya riga ya bata ko ba haka bane kamar yanda Alhaji Sabo ya fada dole mu sai mun bada hadin kai mu al'umma sannan kuma ita gwamnati ta dauka da gaske take yi za ta yi sannan kuma ita ma gwamnatin in ta zo ta za ta yi din ta rike amana menene amana kada a kawo mutum a zo gashi an tabbatar yayi laifi kuma a ce wani ko dan wani ba a shiga a fita a zo a fitar da shi a'a a hukunta shi in aka hukunta shi to gobe wanda ba zai kare yi ba wannan shine gaskiyar al'amari
masu sauraro duka nan muka zo karshen wannan tattaunawa na yau da gobe wanda a yau muka duba matsalar satar jarirai da ke neman samun gindin zama a kusan dukkanin sassan Najeriya a daidai wannan lokaci a madadin abokan tattaunawar tawa wato Sabo Imamu Gashuwa da Alhassan Shaibu wanda aka fi sani da minista sunana Hassan Maina Kaina ke muku sallama daga nan ofishinmu na sashen Hausa muryar Amurka a birnin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya mu zama lafiya.
Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Idan masu sauraro ba su manta ba a ranar Juma'ar da ta gabata ne, wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta yi hira da jarumar wasan fina-finan Hausa wacce aka fi sani da Ruqayya Dawayya.
To da muka sanya labarin a shafin mu na Twitter sai ya zama masu sauraro sun bada ra'ayoyinsu akan maganar da ta yi na bincike kafin aure.
Yau mun ce bari mu karanto muka ra'ayoyin da wasu masu sauraron mu suka aje mana wato a shafin mu na Twitter. Kafin mu karanto ra'ayoyin ga wani dan gutsire daga hirar.
To kalubalen da aka fuskanta bai wuce na da magana aure ta fara tashi ba. So aka fara magana aure sai an dauko magana aure saki je mutun yana tunanin to yanzu ko irin yaro kije na cewa shi a gidansu ba za a bar shi ya aure yar fim ba. To wannan abubuwan mun tsinci muna tsinta kan mu cikin wani damuwa sosai. su gaskiya wannan makalubale ne ga kowa.
To bayan kin aure sai kika daina fim. Me yasa aka daina kuma me yasa yanzu aka dawo?
To bayan nayi aure na daina fim saboda ni gaskiya a tsari na dama bani da sha'awar idan nayi aure in ci gaba da fim. Shi yasa da nayi aure kawai na daina fim kuma ba a Kano na zauna ba Abuja na zauna.
Wannan fim da ake kai kwanan nan Umi Sambo. Dakika 30 me shin din ya kunsa wani sako?
Umi Sambo ya sako ne akan matsalar auratayya da yanda mata suke aure ba bincike musamman in mace ta ga ta dade a gida ba ta yi aure ba kuma da yanda in ta tsinci kanta a gidan auren na matsi da wani abu da bata taba tunani ba ba za ta yi hakuri ta yi addu'a ba sai ta dauki mataki da hannunta. Shine babban abin da fim din ya kunsa da kuma yanda ake warwarewa.
Me yasa aka zabi wannan jigo?
Saboda shine matsalolin yanzu da suka fi damun mu shine tayiwa mutuwa aure da kuma yin aure babu bincike. Saboda muna da manyan ƴan mata da yawa wanda suka dade ba su yi aure ba wasu sa'annin su ma sun kusa aurar da ƴaƴa. To wannan abin yana sa kowa ya zo miki sai ki aure. To wannan shine matsalar da yake damun mu shi yasa muka dauki wannan bangare a matsayina na mace.
Mata hakuri kawai suke akwai ake ka gaide. To yanzu dai bari mu fara karanto wato ra'ayoyin jama'a daga shafin mu na Twitter. Kin san kullun sai mu ce Facebook, Facebook.
Gaskiya
mu ce dai bari mu leka shafin mu
na Twitter ba. Kuma abin da ya fi burge ni da wannan labarin ana saka shi mutane suka yi
kan suka yi ni hutun karshen mako
kan wannan labarin nata.
To ga wato ra'ayin Ibrahim Umar yace gaskiya ya kamata ka rika bincike kafin ka yi aure karshen duniya sai da addu'a.
Shi kuma Dahiru Sodangi yace wannan gaskiya ne har mazan ba mata kawai ba. Kuma gaskiya ne kisan wasu sai su ce mata ne kawai.
Ga Malam Sule nan zai ansa. Shi ma Malam Sule Suleiman Chipkau to Allah sa na faɗi sunan ka daidai yace sai yau kuka gano wato da ana bincike ku gafarce ni iyaye na mata mafi yawancin ku sakarkaru ne ai iya inda binciken ku ya tsaya mota kuɗi gida amma ba mai addini bane oho shi yasa da yawa ke shan wahala
amma me yasa mutane suke fadan haka
sai a ce wai mata ne
kawai sai a ce wai mata sai su tsaya wai iyakar bincike sai mutane da yawa suna fadan haka
abin mun tabo magana a wurin jami
haka ne
to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana ku bayyana mana ra'ayoyinku da amsa mana tambayoyinku.
To masu sauraro kafin mu karkare shirin namu bari mu tuna baya inda Baraka Bashir ta jiyo mana wasu bayanai na karin magana.
Muna nan tare da Dr. Abdullahi Garba Imam na Kwalejin Aminu Kano Legal Studies dake Kano Nigeria. Ai sauraro lafiya.
Da ake cewa wato abun mamaki mara lafiya ya ci mara me lafiya ya ci gutsi. To ake ga wannan ai zai yuya. Yawa to inde har mara lafiya ya ci mara to ki tabbatar a doke shi a tada shi da wannan lafiyar sa kalau. Yawa amma aka ce abun mamaki mara lafiya ya ci mara me lafiya ya ci gutsire. Kin ga abu ne mai wuya. To irin wannan sai kuma abun mamaki abun haushi nama na jan kare mara na bi na duka. To kin ga ai wannan ma ai da mamaki. Nama dai baya cin kare sai dai kare ya ci nama sannan kuma mara ta bi karanta na duka ai kin ga shi ma duk da mamaki. Yawa sai wannan fa shine wato misali kaddara wai namiji da kwantacce wato wani kwantacce ciki ai kin ga wannan ba kaddara ba ji ina
namiji da ciki
to ma kwantacce ba to kin ga aka ce wannan shine kaddara to anan wurin kin ga ba wato mahallin ba wato abu ne ba ma zai yi ba ba zai dauka ba sai kuma ikon Allah akuya ta cinye kura to ki duba fa inda aka san
kura ta cinye akuya
to ki gani to su baraka wannan ya surasa abu ne wanda zaki samu zai yi wuya yawwa sai kuma ai abin rabo ne wai auren mace da ciki to anan wurin kin ga shi ma ai gaskiya ya to amma rabo ne ake gani mutum da ya sani da ya ji ai ba sai yadda da wannan bayani ba yawwa to sai kuma
shi ne lauje cikin da
yawwa to ki gani haka kuma ake cewa abin Allah wai budurwa da jika to ai kin ga sai ya za ai budurwa ta jika kin ga ai yawwa kuma bata haihu ba ai kin ga sorry bata haihu ba balantana kuma tai jika yawwa wai sabo da yi gawa da gasu ne to yanzu ai kin ga idan aka
ci gawa da tai gasu ne sai a ruga
to ai aka ce a duniya wai da mata saba mara kunya ce ita gawar misali ko gawar wata ce mara kunya sai ta mutu sai gasu ne to amma kin ga san dai in aka ce an mutu a kuma zancen kuma gasu ne ai babu shi to irin waɗannan suna nan da yawa misali da ake cewa abin idan da sa'a ai kuturu ma sai kama tarwada kin ga shi ma wannan ai zai yi wuya a ce kuturu madallah jabar to irin waɗannan suna nan da yawa to waɗannan dangane da karin maganganu kenan waɗanda ake cewa masu kambamawa to bayan su sai kuma karin magana mai korewa mai korewa akwai mai tabbatarwa akwai kuma mai korewa wannan shine karin maganar da ake amfani da kalmomi na korewa waɗanda kalmomin sun hada da ban kamar ban ba baya bata da sauransu misali kika ce ban san anai ba wai kuno a makota to ai aje barka in kika duba shi kuno ai ba kayan ba ba dole sai a samu sakanshi ake kayan kashi ake ba ba kamar abinci ba sauran abinci shi wancan ai aka sa kayan da dole sai kashin ya tashi to amma shi kuno ba kowanne ba sai dai irin naku na ɗan birni yau shi ne za a sa kayayyakin da misali za a ji daɗin sa amma za a ji kashin sa amma a ka'ida kuno ai zaki ga ci ba zai wuce fa da to in kuma in wannan ne kuma ya sanu abin nan na kanwa ne shi ma ana jin tsamiya ake dadadi cewa ku ai daban ana maganar zamani ne da can ana maganar lokacin da duk wanda ya su ma akwai su amma ai ba kowa ne yake da arzikin ya sa su a cikin kunu ba saboda ana ganin kimar su tafi karfin asa a kunu in ba kunun na gidan masu akwai ba ne to amma ku yanzu ai komai ma sai an sa masa kayan kashi yawwa to da irin kuma ban sa aka ba ji barawan tagiya yawwa ice in na sa ga kobo a wanki to ai yanzu kin san dai ba kowa ne san tagiya ba tagiya ita ce hula ko yawwa to wai sata yi ya saci hula to sai aka tayar musabbar ba sai aka kama shi to sai yake cewa kaga ga hula ko da ma ban sa aka ba ballantana wato misali a ce wato za a yi min cari in ma na sa to ga kobo a wanki kin ga barawo ne kuma amma me san a zauna to shi ne bahaushe yake cewa ban sa aka ba kin ga nan korewa ce yawwa ban sa aka ba in ji barawa ta giya manufa kamar mutum ana wani sha'ani cewa ne zo mu je gidan wani kaza mu gaishe shi to kuma kai ka san alal hakika ko ko wani abu ne ya faru wani mutum ya aurar da ɗansa ko ɗansa to kai akwai abokan wannan mutum kai kuma wannan mutumin gaskiya sha'anin ku me ake cewa ba kwa ga mace maciji to idan an bo an ce wani za mu je gurin wani mai masa murna jaje zo mu je sai ka ji ni ban sa aka ban ji barawan tagiya manufa ni ban sa aka ba ballan tana ma in je a da sa ko kwaɗayi ne ya kai ni.
To a gaida Aliji ta.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Lopes tare da abokiyar aiki na da Titiyani gabatar da shirin
Madina Dahiru mai shanu.
Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
Wannan